Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwani na jamhuriyar Niger akan mitoci 16:21 da kuma 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, kuna iya kama mu a gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya Fara'a, Nomad, Dalol da Niya FM da ke birnin Kwani, sai tashar mu ta Voa Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana. Ana iya samu mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Maman Bako ne ya kullo muku a shirinmu na wannan hantsi na musamman, wanda a yau zai zo muku daga nan birnin Kwani ta jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai, saboda annobar coronavirus da ta kai ga rufe ma'aikatu da dama a kasar Amurka, ciki har da waɗansu sassa na headquarter mu da ke birnin Washington DC. A cikin shirin na yanzu za a ji cewa dakarun tarayyar Najeriya sun samu nasarar hallaka waɗansu ɗan fashin teku 5 wani musayar wuta da suka yi da su a cikin ruwan Niger Delta. A jamhuriyar Niger kuwa, majalisar mashawartan da'irar da madaramci ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari. Za a kuma ji kashi na biyu na zantawar da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adam Alekayayi, da masanin tattalin arziki a Abujar Abubakar Ali kan karamcin dala a tarayyar Najeriya. Akwai mu tahe da shirin kuwa bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Niger, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma dukkan wannan zai zo muku ne bayan kun saurari halin da duniya take a wannan hantsi.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Prime Minister kasar Lebanon ya sanar da yammacin jiya Litinin cewa gwamnatinsa ta yi murabus bayan gagarumin fashewa a tashar jirgin ruwa a birnin Beirut da kuma zanga-zangar da ta biyo baya. Muna so mu bada kofar ceton kasar, taimakon da 'yan Lebanon za su bada gudunmawa wurin samun nasararsa, inji Prime Minister Hassan Diab a jawabinsa na talabijin. Ya ce, a don haka ina sanar da ku murabus din wannan gwamnati, Allah ya kare kasar Lebanon. Ya dora alhakin matsaloli da kasar ke fuskanta akan 'yan siyasa waɗanda suka yi mulki kasar tun bayan kammala yakin basasa na kusan shekaru 30. Ya ce sun yi wa tattalin arziki da siyasar kasar barna, Kano suka janyo bala'in nan na makon da ya gabata, kuma ya yi kira ga yin lissafi. Daga yanzu gwamnatin Diaw za ta kasance mai riko har sai an gudanar da sabon zaɓe, sai dai bai faɗi lokacin da za a yi zaɓen ba, amma a baya ya ce zai fitar da wata doka da za ta sa a gudanar da zaɓe da wuri. Shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron ya yi Allah wadai da halin da wata ƙungiyar 'yan bindiga ta kai a Niger da ya rutsa da wasu ma'aikatan agaji na Faransa. Kane ya kashe akalla mutum 8, ciki har da mai musu rakiya da kuma direbansu. Halin ya faru ne a wajen babban birnin ƙasar Yamai, a wani gandun namun daji wanda ya fice ga masu yawon buɗe ido. Wannan babbar damuwa ce ga ƙasar Nijar, babbar abokiyar Amurka da sauran masu yaƙi da ayyukan ta'addanci a yankin Sahel. An hakikanta cewa wannan ne harin farko da aka kai akan 'yan kasashen yammacin duniya a wannan yanki na Nijar, da ya kasance shahararren dandalin yawon shakatawa mai yawan raƙumar dawa da ke ƙasar ta Afirka ta Yamma. Da yake tattaunawa da muryar Amurka a birnin Dakar, Gilles Yabi, shugaban wata kungiyar jama'a mai suna Wahati da ke ɗaukar kanta wacce ta ƙware a harkokin al'umman Afirka ta Yamma, ya ce wannan halin a yankin mai fama da rikici bai zo da mamaki ba, kasancewa an shafe shekaru da dama ana fama da matsalan tsaro a wannan yanki na Sahel. Wani jami'in leƙen asiri ya fitar da shugaban Amurka Donald Trump ba shiri daga zauren ganawa da manema labarai na fadar White House a daidai lokacin da yake musu bayani akan coronavirus a jiya Litinin a nan fadar White House ɗin, saboda harbe-harbe a wajen ginin. Trump ya dawo bayan mintoci kalilan, ya kuma ce lallai an yi harbin har ma an kai wani asibiti. Ya ce wani jami'in tsaron ƙasa ne ya yi harbin, kuma ya ce yana sa ran wanda aka harbin yana riƙe ne da makami. Wakilin muryar Amurka a fadar White House Stephen Heyman, da ya halarci taron, ya ce manema labaran sun ci gaba da kasancewa a ɗakin taron yayin da aka dakatar da ayyukan fadar White House. Ma'aikatar tattara bayanan sirri ta tabbatar da afkuwar lamarin. Halin gama ya kaure tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a faɗin ƙasar Belarus a jiya Litinin, bayan da aka ayyana da daɗin shugaban ƙasar a matsayin wanda ya lashe zaɓen shugaban ƙasar da aka gudanar a ranar Lahadi. Alexander Lukashenko, wanda ya kwashe shekaru 26 yana mulki, ya faɗa a jiya Litinin cewa masu zanga-zangar adawan za su fuskanci hukunci mai tsanani, yana kwatanta su da karnukan farautar iyayen gidansu 'yan ƙasar waje. kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce an kashe mutum daya, kana wasu da dama sun jikata a lokacin da 'yan sandan suka afkawa masu zanga-zangar. An kama ɗaruruwan masu zanga-zangar. 'Yan sandan sun yi amfani da gurneti da barkonun tsohuwa da mesan ruwa akan dubban masu zanga-zangar wanda suka yi tattaki a titunan babban birnin ƙasar Minsk da yammacin jiya Litinin a cikin dare na biyu jere da aka gudanar da zanga-zangar. A jiya Litinin, fadar White House ta bada alamun sake sabuwar tattaunawa da 'yan jam'iyyar hamayya ta Democrat akan coronavirus da kuma taimakon tallafi da kuma niyyar saka makudan kuɗi domin cimma matsaya. Mun shirya mu zuba kuɗaɗe masu yawa, inji sakataren Bitar Malin Amurka Steve Mnuchin a hirar shi da tashar talabijin ta CNBC. Shugaban ƙasar ya himmatu ya kashe abin da ake bukata. Shugaban Amurka Donald Trump a ranar Asabar ya sanya hannu akan umarnin shugaban ƙasa na amincewa da ci gaba da shirin bada tallafi rashin aiki ga miliyoyin ma'aikata da ya zo ƙarshe da kuma dakatar da harajin biyan albashi ga Amurkawa da basu da aiki. A wani sabon sakon Twitter bai fidda yiwuwar sake tattaunawa ba, amma kuma yana zargin shugaban Democrat a majalisar dattawa Chuck Schumer da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi akan rushewar tattaunawar ranar Juma'a akan batun tallafin. Yayin da tattaunawar ta rushe a makon jiya, Schumer da Pelosi sun ce 'yan Democrat suna niyyar fidda dala triliyon guda a cikin abin da suka buƙaci fadar White House ta amince da dala triliyon 3 da biliyon 400 a matsayin tallafin coronavirus.
Labarun duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu sai taskar rahotanninmu. Za mu kuma fara ne da tarayyar Najeriya, inda dakarun ƙasar suka samu nasarar hallaka waɗansu 'yan fashin teku guda biyar a wani musayar wuta da suka yi da su a cikin ruwan Niger Delta. Ga dai ƙarin bayani da Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron tarayyar Najeriya yi wa wakilin muryar Amurka Abuja Hassan mai na kaina.
Wato dakarunmu da ke Niger Delta karkashin Operation Delta Safe sun samu bayanan sirri ne game da wani wanda ya kasance yana wato satan mai kuma dan fashin ruwa ne wanda ake kira Larry. Bayan an samu cikakken bayani akan shi, aka ci gaba da bin sahun shi bayan ya shigo daga garin Port Harcourt da shi da wani wanda ake kira Ayi Abu. Wato waɗannan mutane sun kasance manya-manyan barayi ne na wato teku, kuma an samu wato musayar wuta tsakanin dakarunmu na da ke can Operation Delta Safe da su waɗannan 'yan fashin wato teku, har inda aka samu halaka guda biyar daga cikinsu. Amma su waɗannan guda biyu ɗin nan sun tsere da munanan raunuka, kuma haka zalika a lokacin da ake wannan sa'in sa'in nan sun zo da jiragensu na ruwa, mun samu nasarar nutsar da guda uku daga ciki, haka zalika an samu kama guda biyu. Kuma daga bisani an je inda shi wannan ɗin wato Larry ɗin ne yake tare da mutanensa, aka wato kona wurin, sannan kuma a wajen wannan musayar wuta da aka samu an samu galabar kwace bindiga ta AK-47 guda uku da alburusai da dama. Haka zalika kuma daga bisani an samu damar halaka wani daga cikin magungun masu fashin tekuni daga wannan bangare wanda ake kira Sami. Shi wannan ya kasance shi ma ya cikin mutanen da ake nema wato ruwa a Jallu. Yanzu halin da ake ciki a wurin komi dai ya koma ya lafa, kuma an su dakarunmu sun ci gaba da mamaye wuraren da ya dace, kuma sun ci gaba da bada tsaro, kuma za a ci gaba da bin sahun musamman waɗannan Larry ɗin da shi da Ayi Abu har sai an damke su, kuma insha Allah za a samu galaba a kansu ɗin.
Navy Commander Abdulsalam Sani na hedkwatar tsaron Najeriya kenan a hirarsu da wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Hassan Mai na kaina. Yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar, inda majalisar mashawaratan da'ir da magaram ta taimakawa manoman yankin da magungunan kashe kwari biyo bayan koke-koken da manoman suka yi na fama da kwari da tsutsotsi a gonakansu, kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka a da magaram Tamar Abari ta aiko mana.
Wannan taimako ya biyo bayan bukata da manoman ke da shi na wannan maganin kwari a cikin gonakinsu. Mutari Usman shine shugaban majalisar mashawarta ta da'irar da magaran.
A sanin mu dai duk yawanci da mana an ta taso sai kaga wasu kwari sun fito kamar kwatamcin bara, akwai wasu gunduma wanda suka sami matsaloli kamar nau'in kwarin nan da ake ce ma zunkuɗe, akwai wasu wanda suka samu ma fara ta zo. Kuma muna jin labari cikin duniya can wajen gabas, wajen Kenya da wasu kasashe na gabas a cikin Afirka. Ana zancen da alama kwara za ta yi banna, kenan mu ma ya kamata kenan mu tashi tsaye mu dar madamara, don saboda in abin ya ci za a shigo a yi aiki a zo a yi. To shine wannan muka ce ya kamata wannan kwansai regional kin namu ya kawo nashi kokari bisa taimako na yaki da irin wannan kwari wanda yake hana damana ta yi kyau a yadda ake sa.
Kara karfafa hulɗar aiki da taimakawa ma'aikatu na daga irin abubuwan da majalisar mashawartan ta sa a gabanta.
Maganin wannan na kwari litar 850 muka ba da ma'aikatar gona ta jiha, jihar da magar. Kenan dama ita wannan ma'aikatar gona ta saba da irin wannan, tana nazari ne da koyaushe. Ai yanzu ma akwai matakai wanda suka dauka wasan departamentoyi wanda muka san ana irin samun wani matsaloli an saba, kaman balbaji, kaman da magaranta daya, kaman guri, da akwai matakai wanda aka dauka. To bisa kan wannan ne muka namu gudunmuwa don saboda a karawa karfi.
Irin wannan gudunmuwa tuni ma'aikatar gidan gona ke jiran shi la'akari da koke-koken da manoma ke ta yi musu nan da can. Ibrahim Musa shine babban darakta na hukumar gidan gona ta jihar da magaran. Godiya yayi ta musamman ga majalisar.
Mun karba daga hannun Conseil Regional wata gudunmuwa babba ta magani kashe kwari litir 850. Wannan litir 850 zamu iya yesa ma wance muyi magani eka 850. To an gani a karma gudunmuwa bace ba abun da zamu ci sai da mu ci Allah ya saka musu da hayra. Da sunan ma'aikatan gidan gona da duka al'umma da magaran muna su godiya bisa kan wannan gudunmuwa da suka kamuna.
Su kuwa manoma daga nasu bangare faduwa ce ta zo daidai da zama abin jiran su gidan gona ta shiga aikinta, cewar Isa Haladu shugaban manoma na garin Nagwamatsi.
Majalisar mashawarta da ta yi wannan taimako mun ji dadin ta kwarai, saboda mu dama abin da muke bukata ke, saboda da kanshi ma ya fita ya kewa ya ga irin kwarin da suke mamayar wake, suke mamayar hatsi. Akwai wata tsutsa da take soke lakkal hatsin, baki ɗin ta kawai sai ka tarra hatsin daga sama ya yi jajjawur.
Ina wannan taimako ya zo daidai lokacin shi.
Wallahi haduwa ta zo daidai da zama. Koda wannan mai jan kai muka dan faffesa saboda mu dan samu sauki-saukin ta. To wannan shine kula, mun ku ji dadi kwarai duka hukuma ta gidan gona mai kula da harkar noma. To ya kamata kuma ta shiga aikin ta. Da shiga ta fesa mun magani tunda mu dai muna matsari da mu samu wannan abubuwa.
Tamar Abari, muryar Amurka daga da magaran a jamhuriyar Niger.
To an gaida Tamar Abari da wannan rahoton. Zamu sake koma a tarayyar Najeriya a halin yanzu, inda zamu ci gaba da kawo muku zantawa kan karamcin dala a kasar da kan kawo cikas a lamurran kasuwanci da tattalin arziki. Masanin tattalin arziki a birnin tarayya Abuja, Abubakar Ali, ya bayyana wa wakilin muryar Amurka a birnin tarayya Nasiru Adamu Alkaya yanda illar boye dalar ke haddasa karamcinta, da hakan kuma hanya ce ta daga farashin dala da azar cin hanci da rashawa kasar.
Allah kare ya san nawa ne dalolin da suke hannun mutane a gidaje, kuma wanda yake ba su amfani da shi sun ajje din, you know, dama naira din sun riga sun sace naira din yayi yawa. Baka ji biliyon din da ake sace wannan biliyon ne ai ba ta zauna a gida. Da an dauke dama sai a je a canja dala, da an dauke sai a je a canja dala. Shi yasa ai
wato wannan in na fahimci bayanin nan Abubakar Ali ya nuna wasu suna boye dukiyarsu kenan da dala saboda za ta fi saurin boyewa a gidaje da kuɗi irin na kasashen waje.
Imam Nasiru ba dukiyarsu ba ne, sun sace dukiyar na, ba san ciwon dukiyar ba yi. Wanda yana da dukiya zai canja dala ne, ɗan kasuwa zai canja dala ne ya je a gida? Ai dan ɗan kasuwa zai canja, in ma ya canja ɗin zai je ya sarrafa ne ya nemi kuɗi. Amma wanda yake yana ya yi aikin gwamnati ko ɗan siyasa ya samu wani mataki ko minista ko wani abu. Ya ji ya saci kudin gwamnati, bai san ciwon shi ba, bai san abin da yake ba, ya ji ya canja dala ya aje, tunda ba zai ma iya tara naira ba na farko tuku. Aina zai aje naira, ba zai iya wa dala, zaka ya ka aje miliyoyin dala a gida, kuma abin da yake bai san ciwon ba, samu kawai ya yi, ya sata ne, ya samu hanya ne mafi sauki. kudin gwamnati ne, dama kudin dukiyar jama'a ne, ya je ya diba, ya je ya canja dala ya aje. Lokacin da yana gani idan covid din ya shige tafiye-tafiye, ya fara zuwa ya dau dala 10,000 ya je ya facakan shi ya yawo da ya sharholiyan shi ya dawo. A shi ne matsalan, a inda ma suna sacewa ma suna sa a cikin tattalin arzikin ne ma, suna hanyoyin da za a samu aiki, hanyoyin da za a samu kamfanonin kama da sauki. To su yan Najeriya din wayannan masu satan sun sata, sai su je su aje kamar wato akwai wani dabba mai tururuwa yake ce ko yake tattara abinci a arami, shi ba cin abinci yake yi ba.
Allah Abubakar Ali, wani tattalin arziki a irin wannan yanayi wani mataki ya dace a ɗauka don kaucewa ƙarin karerar tattalin arziki?
Matakin da ya kamata a ɗauke na farko tuku, wannan cin hanci da rashawa, wannan satan da ake yi, a hana, a daina, a daina wannan sace dukiyar nan da ake yi. Na farko a tsaida wannan sace-sacen tuku wanda yake yana da wuya. Don yanzu muna gani gashi nan kullun ka bude rediyonka, kullun ka bude jarida, zaka ji wannan biliyon, wannan ya saci biliyon, wannan ana zargin shi biliyon kaza, biliyon kaza, biliyon kaza. Ba bincike, ba dauri, ba bugu, ba duka, ba kwacewa. Abubuwa ma yana ba mutane haushi, ma yana ba mutane mawaki, a ce gwamnatin da yake yaki da cin hanci da rashawa. Amma gashi nan kullun gwaye kawai gari, banda maganan cin hanci da rashawa da barnan dukiyar jama'a ba abin da ake yi. To a daina wannan abin, a daina shi. Yadda za a daina kuma a san hanyoyin da za a rufe ne.
Abubakar Ali kenan, masanin tattalin arziki a birnin tarayya a hirarsu don ilimin muryar Amurka Abuja, Nasiru Adamu Alhikaya. Karfa a sha'afa, muna kawo muku wannan shirye-shirye na musamman ne daga birnin Kwannin Jamhuriyar Nijar ta taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma lokaci ne da Abdulaziz Adili Toro zai gabatar mana da shirin sa na Kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Kasa wanda ba awa ka sace. Darago daranda masu ya zama. Kai wani gonga. Wala wala ka. Sai wala ko jami.
Kowa ya bar gida. Ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa, a cikin shirin namu za ku ji da ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu
da bako na musamman ɗan asalin kasar Ghana,
Awala Muhammad,
da ke jihar Virginia a nan kasar Amurka.
To me za ka ce wa matasa wanda ke barin Ghana su je har Niger su shiga wannan Sahara zuwa Libya, a shiga ruwa a rai ga hannun Allah, a iso a ce a samu wani lokaci a ayi nasara a wuce a zona Amurka, ko wani lokaci ma rayuwar dai ga yadda take? Mi zaka wani sako zaka ba su idan suna sauraron mu a wannan lokaci?
Wallahi sakon da zan ba wayannan matasa shine zan ci haka, mun san gida yana da ƙarfi, amma ba ra'ayi ne mai kyau ba, ba ra'ayi ne mai domin yanzu Turai ya sake ba kaman zamanin da, in ka shigo ba takarda hannunka kai da kanka zaka yi dana sani da ka shigo. Na muna addu'a kowa ya samu ya shigo, kowa da rabon shi dare, amma ta wannan fanni ba abinda zan ce ma dan uwa na ya dinga bi shi bane. Don in ka shigo, muna da wa'anda suka shigo yanzu haka, da wa'anda mu kanmu ni da kaina na garanti ma wasu da yake wahalan da suke ciki yanzu haka ba wahalan wasa bane.
Ana Amurka
takarda shi daga nan Amurka, duk da garantin da muka garanti musu ba wahalan wasa suke yi ba. Shi yasa wai ka taso ka je ka bi dai ka bulle nan ka bulle nan ka ba shawaran kirki bane, ba zan yi ba kowa wannan shawara.
Wanda indai mutum baya da visa, baya da abubuwan da ya kamata ya shigo, kamar dai an gayyato shi, kawai dai mutum ya zaman shi kenan.
Wallahi gara kai zaman ka gida.
Ganin ka laihin ga waza azalihi, me yasa mutane suna bare inda suke suna tai wasu kasashe daban, duk da cewa musa Afrika tubarakallah ƙasa ce wadda Allah ya bata albarka? Ko me yake ya kamata a magance wannan matsala?
Haka ina ganin ni ma gaba da samu kenan, dama abin da ke kaina kenan. Don matasa ko ko mu duka mu bar gida mu zo mu zauna muna wani rayuwar da ba iyalai ko iyaye kusa da mu, ya fito ga irin shirin da shugabannin mu suka yi mana a gida. Domin in ka duba yanda Turawa suka tsara kasashen gari, su banga abin da ya hana mu ba za mu yi irin wannan ba. Duka ne abinda suke tafiyar da ganin su da shi shine adalci. Bature bai wasa da adalci. Mu kuma kasashen mu abinda muka kubuta kenan, rashin adalci shi ke kashin mu. Amma ba haka ba, duk ababen da Ubangiji ya ba mu duka su Turawa ba su da shi. Duk wani abinda suke amfani da shi duka wurin mu suke zuwa su samu. To me yasa mu ba mu iya gyara garin mu sai mun tashi matasa sun bar gida sun wahala an bi desert a shigo kasan Turai wanda za a zo a nemi halali duka ya fito da shugabannin mu irin shirin da suka aje gida sai in akwai wani laifi to shugabannin mu zan gidiya ma kuma ba zan ja baya ba wallahi
to ganinka yanzu waɗanda su suka samu suka yi nasara suka zo nan suka kwashe shekaru da dama wanda kira gare ka gare su wanda taimako za su ba kasashen su na asali kamar mu da muka zo muka yi karatu mu zamna shekaru da shekaru nan ga ganin ka wani irin agaji zamu iya kai ma gwamnati zamu iya kai ma al'umman mu can ta gida haka ko zamu iya taimaka musu muna nan kuma zamu iya taimaka musu
eh wannan babban tambaya ne sosai amma zan kamanta shine ne kowa ya sani ko da wani yanzu haka muna kusantan layya do abinda za a ci a sha gida duka yana fita kafin Turai ne je gida da layyan da ko duk su Kristan ma ya kai Christmas din nasu to mutane da ke Turai su ke kai agaji taimako duka mu ke kaiwa to wurin wannan dai za a ce ma yan uwa duka kowa ya yi kokari duk irin taimakon da zaka iya ya taimaka daga gida sannan mu da muka yi karatu nan ga kuma to ana dai son a je gida a je a taimaka amma yanda in ka je gidan ma yanda kake gani suke so kai ka bi su irin nasu rashin adalci ne sai kaga ya hana ka iya zama a gidan ka taimaka daga gida amma in ba haka ba wallahi duk wani wanda ke kafin Turai da yake da karatu ko yake da wani ilimi yana fama ne da ya je gida ya je ya taimaka da wa'annan
kenan ne gani ka rashin adalci shi ke bayan duka wannan lamari da yasa Afirka da dama suna barin inda suke can su zo nan kasashen waje
haka abinda ne nake gani kenan rashin adalcin nan rashin adalci
to wani kira gare ka yanzu ga shugabannin Afirka masu sauraron mu musamman in ce Najeriya da Chad da Niger
abin da ke kira zuwa ga masu sauraron mu ne shine kamar yadda na faɗin nan shugabannin mu adalci ya kamata su mana gaskiya su mana adalci ya so wa'angan ne in ya gamu da addini mu dama addini dai kowa ya san mu Afirka kowa muna da addini mun kama addini ba da wasa ba to addinin mu kuma ai shi ya karantar da mu komai a bisa kan adalci ne to sai mu kokari mu kama adalcin mu yi mu talakawa da kowa ai mu jama'a gaskiya don wannan ya kwanta wallahi rayuwar mu kuma zai kwanta mashi insha Allah
to mallam awwala Muhammad mun gode kwarai da ka ba mu damar tattauna tare da kai a cikin shirin kowa bar gida ya bar shi wani Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka dake babban birnin Washington DC kuma sati mai zuwa idan Allah ya yarda nagode kwarai
Abdulaziz Adili Toro an gaishe ka sai mu koma gefe daya a halin yanzu mu bar Suleiman Mun Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Niger
da yayi sanadiyar mutuwar mutane 8 waɗanda suka hada da ƴan Niger 2 da Faransawa 6 a dajin yawon bude ido dake garin Kure na yankin Tilaberi a ranar Lahadin da ta gabata na daga cikin manyan labaran da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako jaridar Levenement na cewa akwai alamar tambaya a dangane da yadda aka kai wannan hari a bisa la'akari da yadda maharan suka zo akan babura alhali tun a watan Janairun 2020 hukumomi suka kafa dokar hana yawo da babura a baki ɗayan jihar Tilaberi da nufin murkushe ayyukan kungiyoyin ta'addanci jaridar IRM4 na cewa rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta yi nasarar kama wasu masu yi wa Boko Haram hidima dauke da tarin magunguna da bahukuwan takin zamani a wani wurin da ke kewayen tafkin Chadi cikin gundumar gegime ta yankin Difa jaridar ta ce sanarwar rundunar ta MNGTF ta kara da cewa daga cikin kayayyakin da dakarunta suka kama har da sinadaran da ake amfani da su wajen yin allura yayin da shi kuwa takin zamani ke matsayin wani abin da ƴan ta'adda ke hada bom na gargajiya jaridar Le Sahel ta bayyana cewa wasu jami'an kasar Libya a ƙarƙashin jagorancin babban sakataren rundunar mayakan kasar Abdulkarim Hadiya da wasu sarakunan ƙabilun Libya sun kawo ziyara a ƙarshen mako a nan Niger inda suka gana da shugaba Isuhu Muhammadu a fadarsa Jaridar ta ce jami'an kasashen biyu sun tantauna ne a ci gaba da neman mafitar rikicin da yake cinyewa a tsakanin bangaren gabasin Libya da na yammacin kasar akan maganar cancantar shugabancin kasar da ta shiga halin rudu bayan faduwar gwamnatin Gaddafi a shekarar 2011. Mun rufe sharhin da jaridar Lanketer wace ta ruwaito cewa kotun tsarin mulkin jamhuriyar Nijar ta yi watsi da wani kudirin dokar da 'yan majalisar rokokin ƙasa suka kirkiro da nufin ƙarawa kansu kudaden alawus. 'Yan majalisar sun buƙaci ƙarawa kansu jika 500 na sefa akan miliyan 1.5 da ake basu a kowace shekara domin sayan wasu kayan buƙatu, sannan suka buƙaci a rinka basu jika 300 na sefa a kowace sallah domin hidimar iyalansu. Abinda kotun tsarin mulkin ƙasa ta yi watsi da shi saboda a cewarta larura ce ta ba gaira za a dora wa ƙasa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Za mu kammala shirin ne da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
Tafarkin dogaro da kai shi ne babbar manufar ayyukan hukumar tallafawa cigaban kasashe ta Amurka, wato USA. Babban makasudi shi ne fuskantar da ayyukan samar da cigaba na gwamnatin Amurka ya zuwa wani lokaci da babu buƙatar samun tallafin kasashen waje. Shirin na USA da yana ƙoƙarin daidaita tunaninmu akan yadda za mu cimma burinmu, wanda kuma shi ne zai kawo ƙarshen neman taimako daga kasashen ƙetare, in ji mukaddashin mataimakin babban jami'in hukumar ta USAID mai kula da nahiyar Afirka, Chris Maloney.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that
yace idan muna son kai ƙarshen neman tallafin kasashen waje a wata ƙasa, hakan na nufin sai ƙasar ta kasance mai dogaro da kanta. Akwai hanyoyi biyu da USAID take kallon dogaro da kai. Na farko shine duba yanayin kokari da ƙasa take yi, a cewar mukaddashin jami'i Maloney.
What I mean by commitment are things like policy choices, informal governance mechanisms, cultural norms.
Ina nufin kokari wanda ya kunshi zaɓin manufofi, dabarun tafiyar da gwamnati, al'adu da ɗabi'u da sauran abubuwan da za su taimaka ko za su kawo tarnaƙi ga ƙasa a fafutukar samar da ingantaccen zaɓi a tafarkinta na samar da cigaba. Na biyu kuma, USAID na duba ƙarfin da ƙasa take da shi.
So things like education levels, health levels, the ability of the government to deliver services.
Yace abubuwa kamar matakin ilimi da na kiwon lafiya da kuma ƙarfin gwamnati na aiwatar da ayyuka, sai ƙarfin ƙungiyoyin farar hula da tsarin tattalin arziki da sauran abubuwan da ba za a iya sauya su haka kawai nan take ba. USAID ta yi amannar cewa ta hanyar taimakawa ƙasashe su bunƙasa ƙarfinsu shi ne zai ƙarfafa wa ƙasashen ci gaba a fafutukar zamowa masu dogaro da kansu da kuma samun damar iya fuskantar ƙalubalen ci gaba.
If we want to end the need for foreign assistance in a given country, it means that country has to be self-reliant.
Manufar kama tafarkin dogaro da kai kamar yadda nake so in faɗa shi ne ingantacciyar hanyar tattauna tsarin samar da ci gaba, tabbatar da cewa muna ba da himma sosai a kan wannan, da kuma musamman a ɓangaren Afirka, duba himma da ƙwazo a ƙasa da kuma gano yadda za mu ƙarfafa musu gurgurun yadda za mu iya. Idan kana buƙatar gano yadda wata ƙasa take ƙoƙari a tafarkin dogaro da kai da kuma yadda take gogayya da makwabtanta ko kuma kowace ƙasa mai tasowa, to ka duba tsarin hukumar USAID na ƙasashe. Wannan mahangar tana amfani da bayanan wasu kafofi na daban domin auna ƙwazo da ƙarfin ƙasashe da kuma gano ƙarfin dogaro da kai ko kasawa a ma'aunai 17. Ana iya samun bayanan a shafin hukumar na yanar gizo, wato selfreliance.usaid.gov, domin gano ƙasashen da aka saka a jerin matsakaita ko masu ƙaramin ƙarfi. Shirin muryar Amurka kenan kuka saurara, wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin Kwanni ta jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Haruna Mamman Bako ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Kwanni na jamhuriyar Nijar. Masalam.